masauraran mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan shiri na mai gida kan gida shirin da gidan radion jihar Kano uwa maba da mama yake daukan nauyin ka muku kuma muke ka muku a kowane mako a daidai wannan lokaci tare da Sheikh Dr. Yusuf Ali Hadimin Sunnatin Nabawiya wanda a daidai wannan gaba muke tare da shi domin tattaunawa akan al'amura waɗanda suka shafi rayuwar aure tsakanin ma'aurata musamman ma a nasiha da malam yake yi akan al'amura waɗanda ya kamata a yi domin samar da ingantaccen aure da kuma abubuwa waɗanda idan aka kaucewa ake rusa auren tun daga tushe in Allah ya din an kasance da mu za a ji inda malam zai dora akan wannan nasiha inda ya fitar da wasu al'amura guda 13 kuma ya yi guda 2 kuma zai sake dora a wannan mako sannan muna tare da karashin wasiƙan nan ta wadda wata baiwa Allah ta tambaya daga batsarin jihar Katsina mai magana akan adalci na mazaje wanda kuma malam yau zai kammala insha Allah za mu shiga cikin wata tambayar wadda ta zo daga garin Zazzau amma kafin wannan lokaci assalamu alaikum a madadin masu sauraro da hukumar radio mu nema barka da zuwa cikin wannan shiri
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
amin wa alaikum assalam to assalamu alaikum na riga nayi shimfida da haka zamu je kai tsaye wajen bayani na wajen nasiha da ake yi akan abubuwan nan guda 13 wanda ka riga ka faɗi biyu waɗanda suke kawo ingancin aure
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تو أبو بانغو مشاء أكودا ما وجن وليماني إلين يدى الدين المسلمشي يسعر شواي كثنشي قولن بابو وانا أبو واند إكثنشي زا أغني كوزا أجي كوزا أجي wanda ya kasance na sabawa shari'ar Allah subhanahu wataala
na
tunda albarkar abin ake nema to kuma sai mun fadi abin da ya shafi dalilin da yasa ake kuma walima din shine abin da ya shafi sanarwa saboda ka an yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shi wannan aure din a buga ganguna a kansa kuma a sashi a masallaci to kaga an ce masallaci an ce masa aikin can kun wayansu abubuwa na kada kada na rayere aika duk baba ba sa ciki kuma abubuwan nan da za a yi na kida littafai na fiqh sun kawo su wanda musulunci yadda da shi shine wanda babu tsikiya a ciki kuma wanda ya kasance ganga ne wanda ya kasance bangaren sa daya a bude yake ba wanda yake nan nan alfa ba kaman kalungu kenan kaman bandiri kaga bangaren sa daya abu daya yake
na
ko tso da akwai irin wayannan masu irin wannan ganguna din to amma kaman abinda za ce na gogawa ne irin su goge ne ko irin wata sarewa ce ko mai irin wayannan to su bare a ce irin badujala irin wanda ake yanzu ko masu kama da dindifa to duk irin wadannan haramun ne a musulunci
na
sannan kuma amsawa duk wanda aka kira shi lalle ne ya amsa to amma idan kasance gurin akwai saban Allah a gurin dai dukkan irin saban Allah ma kai kasance gurin kiran gurin wannan walima din za a kirawo mawadata ba za a kirawo fakirai ba to shi ma wannan kada mutum ya amsa irin wannan musulmi kada ya amsa ko kuma idan mutum yaje za a tozarta shi
na
kuma har yanzu wanda ba a kira shi ba kar yaje to kuma har yanzu idan an zo akan yi murna Allah ya bada zaman lafiya ya bada kwanciyar hankali ya kawo kaman dai kowanne guri akwai irin nasu kamar Allah ya kawo ko kazanta daki ko Allah ya kawo albarka da sauransu ko Allah ya raba tsakanin hankalinsu duk irin wannan ana fada to duk wannan ya halatta a yi a wajen irin wannan walima saboda haka ne saboda wannan lokacin daidai san da ya dace
lokacin addu'o'i ne
eh lokacin ne na addu'o'i kuma jama'a sun taru to shine akwai waƙoƙi da akan yi addinin musun ya yadda a irin wannan zaman walima waƙoƙi da suka zama wato zaburarwa da abu Allah subhanahu wa ta'ala abin manzon sallallahu alaihi wasallama waɗansu inganta waɗansu shika-shikan musulunci waɗansu abubuwa da za su kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasa gabaki ɗaya da abin da zai kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin ma'aura da waɗansu ƴan shirɗa da za a gaggaya musu da ƙa'idoji da shawarwari yabon annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abu dai wanda zai ya shafi abu ne wanda ya shafi addinin musulunci shari'a ta yadda da shi karanta alkur'ani ne duk wannan ya halatta sannan kuma kar a yadda ya kasance a samu cuɗanya tsakanin maza da mata wajibi ne duk inda addinin musulunci ya ce za a yi wani taro ba a hana mata ba amma lalle kar a cuɗanya ya zama can gurin zaman su daban maza wajen zaman su daban ba wanda zai shaida wani a cikin su babu a inda ake samun wannan a cuɗanya sai wajen tsawafi irin na lokacin aikin haji ne shi ma wannan amma yanzu ana kokari kware da gaske wajen raba maza da mata koda wajen tsawafin ne koda wajen ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam tinni wannan dama gurin da maza suke daban wajen mata daban ba kaman da ba saboda a kowane irin abu ko a masallaci ne ko a mai ba a yadda maza da mata ya kasance sun cuɗanya ba da kuma bakwai shine ya zama abubuwan da za a ci ko za a sha ko za a tsoga ya zama su ma shari'a ta yadda da su in kuma mata ne za su yi wata magana to ba a yadda mace kasance ta daga muryarta a irin wannan taro ba
idan malam wannan duk abin da ake yin bayani ya sha bamban da irin wanda ake yanzu a irin event center idan za a yi biki a gurare ba
to ai waɗannan su ne waɗanda aka yadda da su nan kuma ai ƙasa na kawo wajen abubuwa sun kai 40
waɗanda su ko ba a yadda da su
za su kai ma dubu amma dai mun takaice su ne manya-manyan waɗanda su kuma suka saba wannan ɗin to saboda haka sannan kuma kar mace ta daga murya saboda irin wannan hali ba muryar ta al'aura shi a cikin mutane ta fala takaza'ana bil qawli fa yadama allazi fi qalbihi marad Allah ta'ala yace kar ku rika tausasa murya saboda sai munafikai su samu wata kafa ta barna to sannan kuma ya zama cewa komai za a yi shi matsakaici kar ai almubazzaranci kuma kar ai kauro an kira mutane su tafi su ba abinda aka ba su kauro kenan kuma kar abu ayi abinda zai kasance kuma na albazzaranci shi ma wannan in an yi haka to an karya dokar irin wannan walima ta shari'a kenan sannan kuma a kira dukkan jinsin gaba daya da fakirai da mawadata gaba shi daya waɗannan da ya kaman su ne ko mun duba za su kai wajen 13 da muke faɗa to sannan kuma sai mu kawo abubuwan da suka kasance na waɗanda shari'a wato ba ta yadda da su ɗin ba
mako mai zuwa insha Allah to masu sauraro an ji bayanai na irin abubuwan da shari'a ta yadda da su a wajen yin aure wanda wannan binsu shine zai kawo inganci na aure sannan kuma mala insha Allah mako mai zuwa zai faɗi waɗanda kuma shari'a ta hani da yinsu wanda yin nasu ne yake jawowa taɓarɓarewar rayuwar aure a yi bai daɗe ba abubuwa su lalace kamar yadda malam ya bayani to idan ma sauraro suna biye da mu a makon da ya gabata malam ya tsaya akan bayani wanda yake na wannan wasika ta wata baiwa Allah daga batsarin jihar Katsina wadda take magana akan rashin adalci na mazaje tare kuma da kira ga malam kan yayi jan hankali a gare su idan har ba za su iya yin aure su adalci wato kowa ya tsaya kan mace ɗaya maimakon ya auri wata ya ringa wulakanta wacce to malam ya zo ƙarshen wannan amsa wasika wanda aka yi sati biyu ana yi amma ya taɓo wani ɓangare na wasu kuma mazan suna yi ne sakamakon makirce-makirce na matayen nasu da kuma yadda zai yi bayani a kansu kansu mazajen na karsi ɗin idan har sun zama ba za su yi adalcin ba da haka malam zai tsora a kai insha Allah a yau za mu muna ɗauke da wata wasiƙar wadda ita ma za mu karanta malam ya tsora bayan ya kammala wannan bayanin.
To abinda zan faɗa a ƙarshen shine babu shakka ga wanda yake mu'amala da jama'a zai fahimci lallai-lallai waɗansu abubuwan makirce-makirce ne ko dai na ƙawaye kila ma waɗansu ma iyaye ne makusanta ne waɗansu kuma matan dan kansu ne kawai dama sun fito da sun shigo da wannan niyyar akwai wacce za ta taho da niyyar wargaza gidan ma gaba ɗaya ta shigo cewa sai ta ga ta wargaza gidan ita ta zauna wannan duk abubuwa ne da suke faruwa a yanzu akwai kuma waɗanda ya kasance bokaye suna fin bokaye wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irin wannan abin da bokaye suke bayarwa mata suke zama wato wani abu mai kima mai tamani a wajen miji wanda ya kasance wani duk ma mace mata duniya baya son ta sai dai wannan kawai ita kaɗai har ma uwarsa har ma ƴan uwansa mata wanda shi ne ake tewala tewala shirkun in ji annabi sallallahu alaihi wasallama mace ta yi abin da zai kasance ta jawo soyayya matsananciya ta jaraba ta mijinta ya kasance ba ta son kowa ba matansa ba hatta ma sauran ma mata ma gaba ɗaya ta raba su ko da rabuwa ya yi da ita ba zai sake auren wata ba dan ko za ta nemi ne cewar a haranta masa duk matan duniya sai ta manta har da ma uwarta a ciki har da ma ƴan uwanta sai kasance gabaki ɗaya in ban da itan ita bai san kowa ba ita yake so yake son gani muryarta yake so komai nata kawai to wannan shine tewala annabi sallallahu alaihi ya ce shirka ce mata su daina wannan kuma bayan wannan shine shawara dai ita ce dai kawai yadda zai kasance komawa ga Allah subhanahu wataala ke da kika samu kanka irin wannan su da suke yin wannan abu fa su tabbata munafici babi guda ne shi ma wanda ya zama laifi ne waɗansu kuma hassada waɗansu ƙiyayya ki za ka cewa an ga suna zaune lafiya wannan mace yana yaba mata wannan mace tana kula da shi tana kula da addini tana da haka da kaza 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 wannan ɗin kuma sai ya saka wata ta ji haushi a maimakon ita ta riƙa yin abubuwan da wannan ɗin take ita ma ta samu fuskar tasa a'a sai ta ƙoƙarin yadda za ta yi ta ɓata ta ko ta wannan hali ko ta makircin ko ta sihiri ya kasance ta ɓata ta gurin mijin irin yadda a ƙarshe dai ko zaman ya ƙi daɗi ta zama ga ta nan ne dai kawai a gidan ko kuma ya kasance ma a sake ta to kamata ya irin waɗanda suka samu kansu a irin wannan tsana kar su ce za su zargi kowa su koma ga Allah subhanahu wataala su ci gaba da yin biyayyar abin da Allah ya ɗora sannan kuma su koma suna roƙonsa a kan Allah subhanahu wataala ya warware musu wannan matsala da akwai abin da muke cewa mushkila fasa ƙalo ma sun matawalla ila zilli fa ƙala rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir te da akwai wannan mata da suka samu irin wannan suna iya karanta irin wannan aya
na
kamar yadda annabi Musa alaihi salam shi ma shi ga mushkila da ya faɗi wannan kalma shikenan Allah ta'ala sai ya warware masa dandanan sai ga yar annabi Shu'aibu ta zo gudunsa daga sannan shikenan ya zama matsalarsa ta ware karantawa ake ko bayan kowace sallah ko daddare 313 ana karantawa wannan aya din kuma sannan kar amanta annabi sallallahu alaihi wasallam har ya koma ga Allah subhanahu wataala bai daina karanta kul huwallahu khaliqu da nasi ya tofa a hannunsa ya shafe fuskarsa da sauran jikinsa bai yayi haka sau uku duk sanda bai kwanta shi fa a duba a gani fa shi ma fa matsayinsa annabi ne mursali ne amma duk da haka sai da aka yi masa san tsakaninsa da iyalansa to kar ma'auratayin su rika mantawa da wannan a duka kulawa da tsari waɗansu mazan gidansu yakan nemi gagare su amma ba wani abu bane sun yi fatali da koyarwar musulunci koyarwar addininsu wanda suka yi imani da shi wajen karewa kansu da karewa gidan da karewa iyalansu ga addu'o'i nan annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya bayar a ayoyin ƙarshe ɗinnan na surar hashari law anzalna izuwa ƙarshe dole zai karanta a'udhu billahi samia min ash-shaytanir rajim sau uku sannan nan karanta wannan da safe karanta wannan da insha Allah Allah ta'ala zai kare irin wayannan makirkin makiran da irin wayannan mahassadan za su zauna da iyalansu duk malamai sun kawo wannan ma suna bewa ma'aurata shawara su rika yin wannan filin nan na mai gida kan gida a dacen najin ya kawo wayannan abubuwa sanda muke gabatarwa da Malam Abubakar Darma duk abubuwa ne duk an gabatar da su saboda haka lallai lallai wato maganar kariya na biyu karanta abubuwan da za su lalata wato irin wayannan makirce-makircen da sihircen irin yadda zai kasance mai gidan ya dawo noma wato ya kasance kamar da ko bacci yake kamar ya yadda ka fara faɗa cewa ya zama kuma ya farka yanzu ya gane to kuma Allah ya tozarta waɗanda suke kawo cikas a auren to saboda haka insha Allah wannan zai saka ɗaya daga cikin waɗansu hanyoyi ne na warwarewa a matsalolin kafin a kai ga maganar sulhu ko daga wajensu ko daga wajenta in akai wannan Allah ta'ala idan ya ware shi kenan an huta amma ko da yaushe duk halin da aka shiga kar amanta da Allah Allah ya san komai yana da basira Allah ya san komai kuma yana karɓar addu'ar bawansa lan yi halika ahadun bid'a ba wanda zai taɓa halaka mutuƙar yana addu'a don in ba da addu'ar ba matan nan sai su rasa yadda za su yi a duniyar nan sun baro can yanzu nan kuma da suka yarda ɗin suka fi yarda da shi a duk duniya suka zaɓa duk albarkar guri duk darajar guri suka zaɓi gidanka to gashi nan ɗin ma kuma babu damar irin yadda zai kasance su iya rayuwa cikin jin daɗi ana nema a raba su da wuri
assalamu alaikum kafin mu kammala wannan shiri akwai wata wasiƙa wadda na ganin ko a takaice za a yi sharhi a kanta ta wata baiwa Allah ita kuma daga kunkumi a Zaria cikin jihar Kaduna wadda take cewa tana so malam da Allah ya yi bayani ko kuma ya samo wa mata mafita dangane da ita da ta samu kanta a ciki amma daga bisani da ta zo tana magana da ƙawayenta sai ta ga kusan yawanci daga cikin mata suna cikin wannan matsala cewa bayan sun shekara da shekaru da mijinsu sun haifi 5, 6, 7 sai kuma ta ji ga baki ɗaya ta tsani mijin in kuma tazo wajen sa sai ta ji ranta yana baci sannan duk wata mu'amala da za su yi ta aure sai dai kawai tana kallon shi amma babu wani abu da yake shiga zuciyarta ko sha'awa ko wani abu na gamsuwa sai dai kawai tana kallon shi haka kuma tana jin haushin sa kamar za ta kashe shi kuma ba haka take so ba tace mallam ko zai karin bayani kuma ya samu mata mafita wanda suke cikin wannan halin ta yadda za su koma su zauna lafiya da mazajen su kuma su ji dadin zaman auren nasu
to a gaskiya dai a takaice
na
babu shakka wannan yana faruwa amma mata sai su sani dalili in ya zama cewa mace a gida misali na daya tana gidan da ba haka bane amma yanzu sai ya zama in tana gidan ranta yana baci amma da za ta fita ta je wani gidan ko makwabta to sai ta ji wannan abin babu tana dawowa gida sai wannan abin kuma sai ya dawo
na
ko kuma shi mai gidan idan baya nan duk da hakan da ta faɗi wannan in baya nan za su yi ta waya wato gonin sha'awa ba wanda yake jin haushin wani amma yana shigowa da ta fara jin motsi ko na abin hawansa ko motsin ko muryarsa sai kuma ta ji wannan murnar wataƙila ma ta tanadi wani labari mai daɗi da za ta gaya masa amma sai ta nema ta rasa to wato da inda zai kasance su zama su biyu to sai ya zama cewa babu kowane irin abu da za a ce a danganta na farin ciki ne na jin daɗi ne wanda ake nema a samu tsakanin ma'aurata sai ta ga cewa babu amma da za su zama daban-daban to in ya zama haka akwai waɗansu abubuwa ɗin waɗanda ba wannan amma in yin ya zama haka lallai-lallai akwai sa hannun waɗansu waɗanda su kuma ba sa son wannan zaman nasu suna so su raba wannan shi ne gaskiyar abin saboda duk wani abu da za a yi in ne sulhun ne in me duk za ka sha biyu ba to dole sai an bi kamar yadda muka faɗa a ɗazu komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala da neman ƙoƙarin karye abin da aka yi wanda shiga wannan tsakani nasu amma wannan ba wani abu ne wanda za a ce ko na munafikin wasu ba ba wani abu ne da za a ce zo mu zauna zo mu bata ko kuma ido wa karena wanda nake ganin kullum duk ba irinsa ba ne amma in ya zama cewa in tana gidan ma haka ne ya kamata masu wannan halin su gane cewa in ya zama cewa in yana nan haka take ji in ma baya nan haka take ji in ta tafi wani guri ma hakan da take ji ba ta kaunar zama da shi ko sha'awarsa to wannan wani abin ne daban wanda yake faruwa kawai amma ba za a ci irin wannan ko sihiri ko waɗansu shaidanu ba ne amma shaidan ne to ba na sihiri ba ne to shi ne wannan sannan kuma wannan ba zai hana kuma harin da laliban waɗansu hanyoyi na abin nan wato kowanne yayi tunanin da can da farko ɗin sanda suke zaune na lafiya me yake wa ɗan uwansa a yanzu kuma da aka samu wannan akwai wani hali da ya canza wanda shi kansa mijin baya so
kenan mallam abubuwa guda biyu ne na farko zai iya yiwa ko akwai sihirin na biyu kuma zai iya yiwa halayyar zaman ce a yadda take a da da kuma yanzu irin mata yanayin yadda ta canza duka su kan jawo wannan wanda wannan ba za a iya tabbatarwa ba wataƙila sai da a ce mai wannan matsalar ga ta ga mallam ta yi bayanin yadda abin yake sannan iya ganewa
dan saboda da yawa
na
mutum ne zai zo ya nuna wannan matar tafi kowa duniya zai ma iya ba da ransa ko lafiyarsa ana nan a haka din tana jin daɗi tana jin daɗi gaba ɗaya kawai kaɗan kawai duk sai ya daji ijenye mun ce zuciya tana son wanda yake kyautata mata amma bata son wanda yake bata mata haka Allah ya halicce ta to saboda haka kadan kadan kan sai ijin sai idina yin wannan abubuwan da yake dama kuma maza galibi suna da irin wannan
na'am
da farko a mace kaman sa lashi ta dan kauna kuma su yi mata kowace irin hidima
na
amma daga sun gama da irin abubuwan da su a ransu suke sha'awa to kuma shikenan ko sai ga ko sun juya mata baya
na to ma sauraro kusan rabin awa kenan muna tare da Sheikh Dr. Yusuf Ali hadimin sunnatin nabawiya wanda muka tattauna da shi kuma aka karasa amsar wannan wasiƙa ta wadda ta rubuto daga Batsari da kuma tambayar da malama ta rubuto daga Kunkumi ta jihar Kaduna in Allah ya yarda kasance da mu mako mai zuwa inda malam zai dora kan nasiha da kuma bayanai na sauran tambayoyin da muke tare da su a daidai wannan lokaci akramakallahu madadin masu sauraro da kuma radio mu nema godiya kwarai da gaske
to ni ma ina godiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
amin to a madadin abokan aiki na da suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman Kabiru Kabuwaya wanda ya sada mu da ku da kuma jagoran shirin shugaban gidan radio Malam Gali Sadiq ni da na shirya na gabatar Nuhu Gudaji nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ku huta lafiya